sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2006 miladiya, a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan birnin Maiduguri. Babban abin da na so mu tattauna akan yau, a yau waɗansu matsaloli ne da suke da muhimmanci, waɗanda na ba su adireshi na tafarki madaidaici, ba dan komai ba, waɗansu usul ne, shika-shikai da jigogi cikin addini wanda ahlus sunna wal jama'a suka yi imani da su, kuma suke kira zuwa gare su, kuma suke aiki da su, kuma suke fata Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu a kai. Tun karan fari ina roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da za mu ce a wannan wuri ya zanto ya dace da yardarsa, ya zanto ya dace da abin da annabinsa ya isarwa al'umma kafin ya bar duniya. Ya Ubangiji, duk abin da za mu ce a wannan wuri wanda bai dace da yardarka ba, bai dace koyarwar annabinka ba, bai kuma dace da fahimtar malamai nagari magabata ba, ya Ubangiji karka ba mu ikon fadarsa. Ya Ubangiji ka sarkafe harshen mu yayin da zamu faɗi abin da baka yarda da shi ba, abin da kuma ya ci karo da koyarwar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka hana mu basira da hikimar fadarsa. Amma duk abin da ya dace na daidai, ya Ubangiji ka lausasa harshen mu faɗe shi cikin hikimar zance da asalin magana, ka kuma arzuta mu zuciya ta ikhlasi wanda take neman gaskiya, don ina gaskiya take ba wane ne ya faɗe ta ba. Daga cikin masail da ahlus sunna suka yi imani da su kuma suke ginuwa a kai, abu na farko, anna masail addini al-ilmiyya wal-amaliyya mabaniyatun ala kitabillahi ta'ala wa ma sahha min ahadith rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala wafqi fahmi as-salaf as-salih ridwanullahi alaihi. Dukkan mas'ala ta addini ko abinda ake kira al-masailu al-ilmiyya, wato mas'aloli na kudurin zuci, aqida, imani da Allah, imani da mala'iku, imani da manzanni da littattafai, imani da sirati, imani da kaddara, imani da tashin kiyama, hisabi, hawa sirati, shiga aljanna, wuta, dukkan abin da ya shafi mas'ala ta aqida sune al-masailu al-ilmiyya. Sai kuma al-masailu al-amaliyya, wato mas'aloli na aiki, shine duk abin da ya shafi aiki ne na gaba ba kudurin zuci ba. Yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a, dukkan mas'ala ta aqida ko mas'ala ta aiki to tana ginuwa ne akan littafin Allah da abin da ya inganta na hadisin manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba wata mas'ala ta aqida ko ta aiki wadda take wajen littafin Allah, wadda take wajen hadisin manzon Allah, bisa ga fahimtar magabata na gari. Idan an ce magabata na gari sune ar-ra'ilul awwal, aljilul faridi fi tarihil bashariya, kadaitaccen generation a tarihin dan adam wanda ba a taba yin irin su ba, ba kuma za a taba yin irin su ba. Jilus sahaba, wadanda manzo Allah ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, mafificin tsaraikun mutane, mafificin mutane sune mutanen da na rayu a cikin su, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da zaka ci na addini dole ne ya kasance yana da madogara cikin littafin Allah, yana da madogara cikin abin da ya inganta na hadisin manzon Allah, bisa ga fassara da fahimta da mahangar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Ko da ka kawo aya bata dace da fassarar sahabbai ba, ko da ka kawo hadisi in bata dace da fahimtar su ba, to wannan abin da kai ba addini bane ba, dan su ne musulman farko da suka fahimci ayar kafin ka, suka yi aiki da ita kafin ka, dan haka sun fi ka gane ta, dan sun ji daga bakin da baya ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamin su ya fi naka, istidadi da kintsi da suke da shi na zuci ya fi naka, tsarkin zuciyarsu ya tsara naka, dan haka fahimta su ma kuma ta tsara ka. Wannan asul ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa, duk wanda ya da ahlus sunna ne wajibi ne ya yarda da wannan, da zaran bai yarda da wannan ba to ya karye wani jigo daga cikin jigogi da ahlus sunna wal jamaa suka yarda da su. Abu na biyu, annal imanu qaulun wa amalun, wasu kuma suka ce al imanu amalun wa niyyatun, wasu kuma suka ce al imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun, duk wannan maganganun ma'anar su daya. Dai idan mu ce al iman amalun wa niyya, shi imani aiki ne da niyya. Mana aiki ya shafi aikin harshe, ya shafi aikin gaba, niyya kuma shi ne kudurin zuciya. Kaga da ya koma kaulun wa amalun wa atikal, wanda kuma yace al-imanu qaulun wa amal, to shi ma dai duk ma'anar da yake. Domin idan an ce al-qaul, akwai qaulul qalbi, akwai qaulul lisan, sai kuma ya zanto amal. Kaga dai ya koma dai duk abu guda uku ne. Wannan yaruka ne da ahlus sunna suke magana da su tun lokacin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Wasu su ce wannan, wasu su ce wannan. Wanda bai fahimci yaran su ba, in ya tashi karantawa sai ya hikaito a matsayin sabani. Wadansu su ce al-imanu qaulun wa amal, wadansu su ce al-imanu i'tiqadun wa qaulun wa amal, wadansu su ce al-imanu amalun wa niyya. Zan tuka guda uku, bayan kuma duk zance ɗaya ne. Ina jin mun fahimta. Wato imani baya zama imani sai an samu kudurin zuci, sai an samu maganan harshe, sai an samu aiki na gabbai. Shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarijus Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace martabobi na addini 15 ne. Domin da zuciya da harshe da gaba su ne gurabe da ake imani da su. To kuma dole akwai kowace ɗaya daga cikin guda ukun nan, kowane ɗaya cikin guraben nan guda uku, akwai wajibi da mustahabi da makruhi da kuma wato ainihin haramun da ja'izi a kansa. To biyar so uku ya zama 15 kenan. Wato kenan inda mutum zai imanin zuci bai furta da baka ba, bai zama mummuni ba. Inda mutum zai yi imanin zuci ya furta da baka amma bai sa abin a cikin aiki ba, to shi ma bai zama mummuni ba. Dole ne ya yi itiqadin zuci, ya yi maganan harshe, sannan kuma ya aikata da gabbai. Shi yasa su ahlus sunna wal jama'a suke cewa shi imani shine itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Itiqad kuduri na zuci, mutum ya kudurce ɗayan takar Ubangiji da kadai takarsa, da cancantarsa da bauta shi kadai baya da abokin tarayya. Sannan kuma mutum ya furta haka da baka, yayi kalmar shahada, ya faɗi dadadan kalmomi, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, al-kalimatu at-tayyiba wa hudu ila at-tayyibi min al-qawli wa hudu ila siratil hamid. Mutum ya faɗi dadadan kalma da harshe kenan, sannan kuma ya aikata da gabbansa. An gane ku? To wannan shine imani. Sannan kuma imani yakan karu, sannan imani yakan ragu. Wanda ayyukan kirkinsa suka yawaita, ayyuka na barna suka yi zama kadan, to imaninsa ya karu ya habaku kenan. Wanda kuma ayyukan barna suka yawaita, ayyukan kirki suka zama kadan, to imaninsa ya ragu, yana zaizayewa har a zuwa wata rana a neme shi a rasa. Bisa ga wannan fahimta ta ahlus sunna wal jama'a, al-a'malu dakhilatun fi musammal iman, ayyuka na gabbai da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk suna shiga cikin ma'anar imani. Ka iya kiran sallah da sunan imani, ka iya kiran zakka da sunan imani, da zikiri sunan imani, al-amru bil ma'ruf imani, an-nahyu 'anil munkar imani, karatun al-qur'ani, salatun annabi duk imani. Fal-a'malu dakhilatun fi musammal iman inda ahlus sunnati wal jama'a. Ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi cikin littafin Mahasinut Ta'wil yace wannan aya ta kunshi dukkan bangarorin imani guda uku: kudurin zuci da furucin baka da aikin gabbai. Dan Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, mu'mine su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatan su firgita. Wajilat qulubuhum, al-wajal kaga kudurin zuci ne ai. Ga kuma dhikrullahi wanda aikin harshe ne. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, at-tilawa shi ma amalul lisan, aikin harshe. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, at-tawakkul shi ma jaa yashtamilu ala al-i'tiqad wal amal, at-tawakkul dan aikin zuciya ne da kuma aikin gabbai. Alladhina yuqimuna as-salata, wannan aikin gabbai ne. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, aikin gabbai ne, tsayar da sallah da ciyar da dukiya. Da Allah ya faɗi wannan gaba da sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mummunai bisa ga haƙiƙa. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, imani yakan karu yakan rabu, kamar yadda na faɗa tun ɗazu. Allah ce liyazdadu imanan ma imanihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم دون أن دليلين دي سكي نونا حبكر إيماني دي كاروسا كما دي دي كمسا كي نونا رغوسا دي زيزي والسهر أزو أن يميش عرسا وانا قدرين دي كيون قدرين أوجد أهل السنة والجماعة دولة كي تدهكا كي دي إيماني lalle a same shi akan harshe a same shi akan gabbai a same shi a cikin zuciya sannan kuma yakan karu yakan rubu mas'ala ta uku daga cikin masail da ahlus sunna wal jamaa suka yadda da su imani da cewa akwai awo a ranar tashin kiyama wal waznu yawm idhn al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun ubangiji yace awo a wannan yini na ranar tashin kiyama gaske ne duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi to wannan kan yana cikin wadanda suka rabota Allah ya sa mu cikin su wanda kuma ma'aunansa suka zanto ba su da nauyi sun yi rauni to wannan yana cikin wanda suka tabar da kawunan su Allah ya tsare mu daga cikin su dalilai na shari'a sun nuna za a auna ayyukan mutum wato za a rikidar da sallah da zakka da karatun suratul baqara da ali imran su zama kamar wani abu mai gangan jiki wanda za a iya dauka a dora akan sikeli ya auna dalilin na shari'a ya nuna haka cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam dalilai na shari'a sun nuna za a auna takardun da aka rubuta ayyuka ne cikin su dalilai na shari'a sun nuna haka akwai hadisi cikin sunan tirmidhi dalilai na shari'a sun nuna za a dauki mutun ne shi kanshi a dora shi akan sikeli dan a auna nauyinsa a ga ya dace shi da aljanna ko bai dace shi da aljanna ba abinda zai nauyaya mutum ba kiba da girman jiki da ya tafi da shi daga nan gidan duniya ba a abinda zai nauyaya shi shine imani da takawa su za su sa ya nauyi ko da baya da girman jiki a nan gidan duniya abinda zai sa ya zanto baya da nauyi shine rashin imani da rashin takawa shine zai zaizaye shi komai girman sa sai a ji baya da nauyi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace za a zo da mutum gashi babba gashi da kiba lakinnahu la yazunu inda Allah janaha ba'udha a wurin ubangiji ta'ala bai kai nauyin fuffuken sauro bayan an tsora shi akan sike saboda rashin imani rashin takawa rashin ayyukan alkhairi wannan wajibi ne mai yadda da wannan yadda da wannan abin da yake nuna wa magana adalcin Allah cewa ba zai zalunci bayi ba in har za a auna aikin a auna takaddar da aka rubuta aikin a ciki a auna kai mai aikin to an kai makura kenan wajen yi maka adalci ridin din da waɗannan auna-auna suka bayar a kansa za a gina maka hisabi imma ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya wa imma ila narin hamiya me wannan ke nunawa yaya zan yi ma'aunan ayyuka na su yi nauyi jikina ya yi nauyi ba ta hanyar me na ci ba ta hanyar me na kudirce a zuci na alkhairi na aqida na imani kyakkyawa wanda aka gina kan dalili kwakwara yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa na hudu kenan da zan faɗa yanzu at-tamassuku bima kana alayhi sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal iktida'u bihim wa anna man intaqasa ahadan minhum aw abghadahu bihadathin kana minhu aw dhakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alayhim jami'an wa yakuna qalbuhu saliman yana daga cikin shikashikai da ahlus sunna wal jamaa suka yadda da su yin riko da abinda sahabbai suka kasance a kai wato abinda suka kasance a kai na aqida abinda suka kasance a kai na aiki abinda suka kasance a kai na maganganu wannan asali ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa ka bincika wani irin aiki sahabbai suka kasance a kai dan nima in yi irin wannan wace irin aqida suka kudurci a zuci dan nima in kudurci irin wannan wani irin maganganu suke gudana a harshen su da sunan addini dan nema in yi irin waɗannan maganganun idan aqidar da ka kudurce a zuci ta sha bamban da tasu maganganun da kake faɗa a baka da sunan addini banda maganganun na rayuwar duniya ne wanda gobe da sunan addini ya sha bamban da nasu aikin ka na gabbai da sunan addini ya sha bamban da nasu babu yanda za a yi ka zama shiryayye dokar aikin naka da aqidar ka da maganar ka su zanto karɓaɓɓu shine ya zanto cewa sun yi daidai da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya hikaito mana abinda Yahudu suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su da abinda Kirista suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su tun lokacin Annabi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, suka cewa mutane ku zama Yahudu sai ku shiryu, su kuma Kirista suka ce ku zama Kirista sai ku shiryu. Kunu hudan aw nasara tahtadu, sai Allah ya ce qul bal millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen, kace da su a'a mu muna bin addinin Annabi Ibrahim, mai kakkin addini wanda babu karkata a cikin sa. Wama kana minal mushrikeen, Annabi Ibrahim ko babu shirka cikin addinin sa, amma ku Yahudawa ku shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da Uzairu, kuma Kirista akwai shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da Annabi Isa. Wama kana minal mushrikeen, Annabi Ibrahim ko ba mushriki bane ba. Qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كوتشي دا سو كو مسلمي كوتشي دا يهود دا كريستا ان دا سكي كرم كو يكو بشير يسو كوتشي دا سو مو من يماني دا الله من يماني دا ابن دا أكسو كرمانا من يماني دا ابن دا أكسو كرمانا دا النبي إبراهيم دا إسماعيل دا النبي إسحاق دا النبي يعقوب دا الأسباط من يماني دا ابن دا أكبيو أنه موسى دا وان دا أكبيو النبي عيسى. Mun yi imani da dukkan wani littafi da aka saukarwa wani annabi a baya. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, ba ma rarrabewa cikin annabawa, kowanne mun yarda da shi ko mun mika wayar ga Allah, da Allah madaukakin sarki. Ku ce da su haka, sai Allah ce fa in amanu bi misli ma amantu bi, yayin da kuka bada masa ka in sun yi imani da irin imanin fa kad hita da tausan shiri, ashe imanin naka baya zama karbabbe sai ya dace da irin na sahabbai. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Da haka wannan shi shike ne cikin shika-shika a wajen Ahlus Sunna wal Jama'a, cewa shari'a ka ba ta zama shari'a sai ta dace da shari'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma kai koyi da su. Bisa ga haka suka ce man intaqasa ahadan minhum, wanda ya kushe ɗaya daga cikin wani sahaba daga cikin sahabban manzon Allah dan ya rage masa matsayi, ya kushe shi aw abghadahu, ko ya ki shi bi hadathan, saboda abinda sahabin yayi, aw zakara masawi'ahu, ko ya shagaltu da badin kurakuran wannan sahabin, ai lokaci kaza yayi kaza, ai lokaci kaza yayi kaza, duk wanda aga yana haka kana mubtadi'an, to shi dan bid'a ne, ba kuma zai fita daga cikin ramin bid'a da ya fada ciki ba, hatta yatarahama alaihim jami'an, har sai ya roƙon wa sahabbai gafara su duka, kar ya ware ya ce banda wani. Wa yakuna qalbuhu saliman, zuciyarsa ta zanto babu datti ba kura a cikinta, na muna nawa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To anan kun riga kun san cewa wane ne sahabi, domin ta'arifin sahabi da malamai suke yi, mutum baya zama sahabi sai ya cika shartan uku. Sharti na farko, idan to ya taba gamuwa da Annabi, ba wai ganin Annabi ba, gamuwa da shi. Dan kalmar ganin Annabi tana da fadin ma'ana, tana da sokokin ma'ana sama da kalmar gamuwa da shi, domin ba dukan wanda ya gamu da Annabi bane ya gansa. Abdullahi bin Umm Maktum ya gamu da Annabi, shine ba mai kiran sallah a masallacin Annabi, dai daga cikin masu kiran sallah ne a masallacin Annabi, amma bai taba ganin Annabi ba saboda shi makaho. Ashe gamuwa din ake izra da ita ba ganin ba, ta iyewa da ka gamu da shi ka ganshi, ta iyewa da ka gamu da shi baka ganshi ba. Idan ka zo ta'arifi kace as-sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata 'ala al-islam, sai malamin sai muka istidraj cewa idan kace ar-ru'ya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba, to anan gurin Abdullah bin Umm Maktum bai zama sahabi ba kenan, lakin ar-ruqya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba, kace mallakiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik, sukan kara su ce walau ta khallalat uridda, ko da mutum yayi imani da annabi gashi ya gamu da annabi daga baya sai ya ridda, kafin ya mutu kuma ya sake dawowa yayi imani ya mutu kan imanin, har yanzu nan sa sahabi, tunda dawowa da yayi ta kan kare laifin da ya ridda. To anan gurin wannan shine sahabi, kaga kenan sahabantaka zabi ne daga Allah, ba yawan aiki bane ba. Kar wani ya dauka zai yi karatu ya yi ta kiyamul laylatul azmi da waye dan ya zama washe gari kawai da kliyarin din kansa ya zama sahabi, ba zai yi ba. Wannan zabi ne daga Ubangiji, Allah ne ya zabe su ya kawo su kai zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. suka zama surukansa ya zama surukinsu, ya aura a gidajensu su ma suka aura a gidansu, ya auri Aisha yar Abubakar, ya auri Hafsa yar Umar, ya auri Ramla yar Abu Sufyan da sauran waɗanda ya aura. Su kuma a gidansa aka auri Zainab, aka auri Ruqayya, aka auri Umm Kulthum, aka auri Fatima da a gidansa. Kaga sun yi wannan kullatacce ne din abinda ake kira ar-rawabit al-ijtima'iyya, kullatacce ne ta zaman tare tsakanin su da juna. Ya saya a wajensu, sun saya a wajensu, su ne mamudinsa a sallah guda biyar ta yini da Idi da kuma sallar Juma'a, da su yaje yakin Uhud da Badar, da su aka yi bai'atul ridwan, da su aka yi ghazwatul ahzab. Rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. To kaga suna da babban matsayi kenan su sahabbai, dan haka sai mutun ya girmama su dan wannan matsayi, dan suhuba, dan suhuba din ba sai ake ba kuma ibada bace ba, gairu muktasaba, ikhtiyaru min Allah ta'ala wa istifa'un minhu ta'ala, zabi ne daga Allah ba sai ake ba. Shi yasa aka yi bushara da zuwan annabi cikin at-taura da injila, su ma aka ambaci sufofin su cikin at-taura da injila. Shi annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Su kuma sahabbai aka ce Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Ma'ana sifar da aka kawo cewa ashiddaw 'alal kuffari ba dai ba kenan, ruhama'u bainahum, biyu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Duka waɗannan ababen shine sai Allah ce zalika mataluhum fit tawra wa mataluhum fil injil. Zalika ana nufin al-mazkur, abinda aka ambata dazun nan ashiddaw al-kufar huma bainhum tarahum ruk'an sujadan zuwa karshe, zalika wannan abinda aka ambata maka mataluhum shine siffar su fit tawrati a cikin at-taura, wa mataluhum kuma shine bi siffar su fil injil, dan matal ana nufin al-wasf, walillahi al-matalul a'la يعني ولله الوصف الاعلى وهو العزيز الحكيم. To da haka in ma sun yi wani laifi tsakanin su da ubangiji, ubangiji ta'ala ya ce ya gafarta musu a cikin ayoyi masu yawa, bari in ba ku dai kawai dan misali. Ubangiji ta'ala ya ce a ƙarshen ƙarshen suratul anfal, wal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا الله سوى أن تسكي إيماني يزال الله نيكي بعد سيدا كي إيمانا إذن ودي ذو تشي بيت دبا ينام باني يدسا داما ويكي درين يدسا وهاجروا سكي هجرا وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا تكلم الله كاقا مهاجرون كنا. والذين آووا ونسروا da waɗanda suka karɓi baƙuncin annabi da sahabban da suka roƙi Madina kenan, waladina tabawwa dar wal imana al ansar wa nasaru al ansar ne gaba ɗayan su, sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mummunai na haƙiƙa. Duk wanda ba su ba ya shiga ayan nan ne a cikin rububi, amma su sun shiga ta kofa ba ta window ba. Humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Waɗanda ba su ba suna cewa wallazina amanu min ba'du wa hajaru min ba'du kenan cikin rububin kenan, ko ba haka ba? Dan haka dai usul ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa at-tamassuku bi hadi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabiyar daga cikin asalai da suka shiga na imani, i'tiqadu anna khair hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakarin ثم عمر ثم عثمان فلا بد من تقديم هؤلاء الثلاثه كما هو هدي الصحابه رضوان الله عليهم ولم يختلفوا في ذلك. ودوله ne mutun yayi imani akan cewa mafificin mutane ta fuskar falala bayan annabi a cikin wannan al'umma tamu shine sayyidina Abubakar, sannan sayyidina Umar, sannan sayyidina Uthman. Gabatar da waɗannan guda ukun ala hadha tartib a bisa ga wannan jeri wani abu ne na ijma'in ahlus sunna wal jama'a, wani abu ne da ahlus sunna duk sun sallama akai. An gane ku? Abdullahi dan Umar Allah su kare ta a gare shi yace kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun wa ashabuhu mutawafirun, mun kasance muna tayayatawa da baka muna kidayawa annabi na da rai bai mana musu ba, ragowar sahabbai nashi wanda suka girme mu mu yara suna jin muna faɗa muna maimaita ba sai mana musu ba, cewa me mafificin wannan al'umma shine Abu Bakarin thumma Umaru thumma Uthman thumma Sakat, yace wanda yafi kowa falla bayan annabi shine Abu Bakar sannan Umar sannan Uthman sannan sai Abdullahi da Umar, yayi shiru bai kara kowa akai ba. To daga wannan ukun wa yake biyo baya wajen falala, daga nan wanda suke biyo baya ta fuskar falala su ne guda biyar, wanda idan an hada da Uthmanu su ne yan kwamitin shura wanda Umar dan Khattab ya kafa ya ce su zaɓi halifa in ya mutu, kaga Uthman yana cikin su. To daga nan sai wa, sai Aliyu, sai Talha ibn Ubaidullah, sai Az-Zubair ibn Al-Awwam, sai Sa'ad ibn Abi Waqqas, sai Abdurrahman ibn Auf, kaga guda biyar dana in ka hada da Aliyu su ne shura kwamiti. To da haka waɗansu malamai suke da ra'ayin mafifici Abubakar sannan Umar sannan Usman, to kuma waɗannan hudun waɗannan biyar din su kuma matsayin su daya, domin a lokacin duk wanda aka zaba aka sa a halifa ya cancanta, tunda Umar ya zabi su shidan ne a matsayin su zabi halifa a wajen su ko cikin su, ina fatan kun fahimta. To su ko sai suka zabi Usman, kenan cikin su duk wanda aka sa ya cancanta ya zama, yan Talha bin Ubaidillah aka sa ya cancanta, yan Zubair bin Al-Awwam aka sa ya cancanta, Abdurrahman bin Auf ya cancanta, Sa'd bin Abi Waqqas ya cancanta, ina fata mun fahimta. Ma'ana duk wanda suka sa cikin ragowar waɗannan sauran ya cancanta ya zama wato ainihin khalifa. Amma dai dalilai da dama sun nuna fifikon Aliyu akan su, dalilai da dama sun nuna fifikon Aliyu akan ragowar hudun, Aliyu ya fi sauran hudun. To idan ka zo ka kawo waɗannan hudun a bayan Aliyu, ma'ana ukun nan su suka ta kowa falla sannan Aliyu ya zama na hudunsu, sannan kuma sai ka kawo waɗannan hudu a bayan Aliyu, yanzu kana da mutum nawa? Takwas. Yanzu ya rage ka maka mutum biyu da za ka cika a cikin nan wurin sai su zama gaba ɗaya su ne goma da aka yi wa bishara da aljanna. Wannan mutum biyu shine Sa'id ibn Zaid da kuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Idan kai haka shikenan sun aura ta kuri goma sun cika kenan. Goma sun cika kenan. To waɗannan su suka fi kowa falala. To daga nan sai wa? Sai mu ɗauki almuhajirun sannan al'ansar ko kuma ya zame? Sai malamai suka ce karka ɗauki almuhajirun gaba ɗayan su, ɗauki muhajiru Badrin, wanda suka muhajirun amma wanda suka je yakin Badar sun fi muhajirun da ba su je yakin Badar falala. Sannan al'ansar min ahli Badrin su ma sun fi al'ansar waɗanda ba su je Badar ba falala, saboda Badar tana da wani matsayi, ita ce yawmul furqani yawmul taqal jama'at awwalu mashhadin shahidahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, farkon gumurzu da akai kenan tsakanin mummunai da kafirai. Saboda haka ranar take da wata falala ta musamman, wanda yaje yakin an riga an gafarta mashi. Shi yasa Hatib bin Abi Balta'a duk abin da yayi da sahabbai suna cewa aje a fille kansa manzo Allah ya ce da'uhu fa innahu qad shahida Badran, ku kyale shi ai yaje Badar, la'alla Allah tala ala ahli Badr فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. To daga nan gurin sai waye riga shiga musulunci, waye biyo bayan sa, akan kalli riga shigarka musulunci hijirarka, sai ka fi mutum falala wanda ka riga shiga ko ka riga hijira, ina fata an fahimta. Sannan akan kalli muddatu suhba, tsawon lokacin da kai na sahabantaka da annabi ka dade da shi ko kuma a'a so dai ka taba ganin shi, akwai sahabin da gaba ɗaya tsawon lokacin suna tare da annabi har annabi ya bar duniya, irin sa Abubakar da Umar. Manzo Allah zai ce dakaltu ana Abubakar da Umar, kharajtu ana Abubakar da Umar, yaso da dama zai ce na shiga wuri kaza ni da Abubakar da Umar, mun fita ni da Abubakar da Umar, ma'ana kaga akwai mulazama, as-suhba ma'al mulazama. Amma akwai sahabin da su ɗaya taba ganin annabi shine lokacin da annabi ya zo aikin hajjin bankwana, daga lokacin ko bai kara ganin annabi ba, akwai wanda ya matso kusa sun gaisa, akwai wanda daga nesa aka ce gashi tan shine rasulullahi yana kan taguwa ya gani, daga nan bai sake ganin shi ba, kuma shi sahabi ne, wannan din ya bashi sahabantaka, ya shiga cikin taron da annabi yana ciki, yana jin sautin annabi, annabi na magana. Abdullah da Umar yace tsayuwa da suka yi tare da annabi sa'a daya ta fi duniya da abin da ke cikin ta. Asali na shida daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a shine girmama iyalin gidan annabi, yadda da falalarsu, tsare haƙƙinsu. Wannan duk abu ɗaya ne. To su wane ne ahlul bait? Idan kana son ka yi ta'arifi wanda ba zai gajiyar da kai ba, ahlul bait suka ce su ne azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim. Ka gaji azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim. Wannan sune ahlul bait. Idan ce azwajun nabiyyi matan annabi, su kuma sallallahu ne ababan gida yawa ne. 11 sune matansa. Ya mutu ya bar guda 9, akwai wanda suka riga shi rasuwa kenan. Guda 3 sun riga shi rasuwa kenan. Shi kuma ya mutu ya bar guda 9 a duniya. Waɗannan sune matan annabi. To suna cikin ahlul bait. Suna wajibi ne mutum ya girmama su. Hasali ma Ubangiji Ta'ala ya ɗora nauyin da ke kanmu game da matan annabi daidai da nauyin iyayenmu mata a kanmu. Annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu. Matan annabi din iyaye suke a wurin dukkan wani mumuni a duniya. Shi yasa aka haramta wani ya aure su bayan annabi ya bar duniya. Allah ce wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana 'indallahi 'azima. Bai dace ba ku cutar da annabi, kuma bai dace ba ku ce za ku auri matansa bayan ya bar duniya. Wannan tasa annabi ya bar duniya, ummuna Aisha tana da shekara 18. Kaga in a yanzu ne tana cikin budurci, tana gigi na kuruciya. Annabi ya bar duniya tana da shekara 18. Ta rayu har tsawon shekaru 66 kafin ta mutu. Ma'ana bayan annabi ya bar duniya ta yi shekara nawa kenan? Ta yi shekara 44. Dan tana da 18 yanzu, can gudana da 48. Sai sallah, sai qiyamul layl, sai azumi, sai karantarwa, sai bada hadisi. Saboda me hikimar kasa auri kowa bayansa? Saboda mace mummuna idan ta mutu za a hada ta da mijinta mummuni a gidan aljanna. Idan mazaje da yawa sun aure ta, to za a hada ta ne da mijin karshe a gidan aljanna. Shi yasa Ummu Darda, matar Abu Darda, da Abu Darda ya mutu sai tace ba za ta yi aure ba. Sahabbai suka ji suna mata nasiha, tace ba wai auren ne ba na so ba, amma na dauka cewa zan iya jurewa dan ba na son a musanya mun miji a gidan aljanna. To kaga anan in wani ya auri matar annabi kenan sai ya zanto ya tace matarsa a can gurin. To amma sai aka haramta wa kowa da kowa dan matansa anan su ne matansa a can. To wannan matar annabi kenan. Sai zurriyatu wa zurriyar annabi. Zurriyar annabi su ne ƴaƴa da jikoki. Da annabi kuma ya haifi ƴaƴa 7, duk sun riga shi mutuwa sai guda ɗaya ya bari a duniya. Uku maza, uku mata. Ukun Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim. Mata Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima. Dukkaninsu sun riga shi mutuwa. Ɗaya ce kawai ta rayu bayansa, ita ce na Fatima. To su waɗannan ƴaƴan nashi, inda suna in cikin su waɗanda suke da ƴaƴa, suke da jikoki har ya zuwa yau. Idan aka samu kai din nan wani da yake garin Maiduguri yau, dan wani dai, dan wani, dan wani, dan wani, har sai dan Fatima, to kana cikin ahlul bait. In mun bi igiyar tarihi sahihiya, mun ga abin haka yake, ba kwana-kwana wannan gaskiya ke. Dan abin ba da'awa bane, yan sai wani yayi da'awa ya ce shi jikan Husaini ne ko jikan Hassan. To wannan da'awar in ta zanto ta gaskiya, to kana da wannan falalar. In ta zanto ƙarya, to kuma la'anta ce ta hukunka cikin hadisin Bukhari. Man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. Kaga ba karama abu bane wannan. Shi yasa baka da aurewa na babana ne ko ni irin gidan wannan ne, sai bisa ga tabbas, ba bisa ga zato ba. Sannan kuma kar kai ƙarya, idan kai ƙarya ga wannan ya shiga ciki. Dan haka waɗannan sune zuriyar annabi. Muna da tarihin abin nan, Zainab ta haihu amma kuma ƴarta ta mutu tun ma annabi na da rai. Muna da tarihin da na Fatima ta haihu ƴaƴa 5, da Hassan da Hussein da Muhsin da Ummu Kulthum da Zainab. kaga annabi yana da ɗaya Ummu Kulsum, yana da kuma jika Ummu Kulsum irgida Fatima, kuma yana da ɗaya Zainab, yana da kuma jika Zainab. To dukkan ƴaƴayen waɗannan ana kiran su, ana kidaya su cikin Ahlul Bait, kaga zurriyyatuhu kenan. Sai kuma kowanne musulmi, mun da miji ko mace wanda yake dangantuwa zuwa gidan Bani Hashim, to waye Hashim din? Shi Hashim shine baban Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shine baban Abdullahi, wato mahaifin Annabi, sannan shine baban Abu Talib mahaifin Aliyu, shine kuma baban Abbas mahaifin Abdullahi dan Abbas, sai shine baban Hamza, an gane ko, Sayyidu Shuhada, sannan shine baban Al-Haris, sannan shine baban Safiya. To kaga dukkan wani musulmi da yake dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen, an gane ko, musulmi kaga sharadin sa ya zama musulmi, namiji ko mace yana dangantuwa zuwa ga wannan gidajen, to yana cikin Ahlul Bait. To wajibi ne jin girman su a cikin zuciya, dan su irin Annabi ne, girmama su, shigar da su cikin salati. Mutum zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ko matsayin su daban-daban ne. Su Ahlul Bait din wani yafi wani falala, dan kusancin wani yafi kusancin wani da Annabi. Ali bin Abi Talib Ahlul Bait ne, Abbas Ahlul Bait ne, amma kusancin Abbas zuwa ga Annabi yafi kusancin Ali bin Abi Talib zuwa ga Annabi. Duk da idan an zo falalar sahabbai haka a jerance, Ali yafi Abbas, amma idan an zo cikin Ahlul Bait, Abbas yafi Ali kusanci da Annabi. Suka ce shine fiqihun Umar dan Khattab, lokacin da ya tashi yin addu'a ta salatul istisqa, yana yin tawassuli da sahabbai, suna yin tawassuli da addu'ar Annabi lokacin na radare, bayan ya bar duniya sai suke tawassuli, Umar ya rika tawassuli da mai addu'ar Abbas, bayan a lokacin Aliyu na da, saboda mai Aliyu sahabi ne Ahlul Bait ne, Abbas sahabi ne Ahlul Bait ne, sai dai Abbas aqrabu ila nabiyyi min Ali. Da haka zai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wal yawm natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina. Shine al-Abbas sai ta saka mana addu'a ga Ali kuma nan. Malamai suka ce fiqihun Umar dan Khattab ya ga cewa Abbas ya fi kusanci, dan shi Abbas kai tsaye wato wane ko kare ga Abdullahi, yayin da Ali bin Abi Talib kuma dan Abu Talib ne, Abu Talib kuma shine dan uwan Abdullahi. Kaga tsakanin Aliyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mata takalar, da tsakanin Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai wanda mata takalar yawa ba. To abin da yake kuma shi sa aka gane fiqihun Umar dan Khattab, yace da shi ina neman aure, shi yace a ina, yace a gidanka, yace gida na zara ko ta matar aure, yace ga Ummu Kulsum nan kuma tana yarinya karama, bata kai shekara goma ba, Umar na neman ta aure. Umar dan Khattab ya ce ba wai sha'awar ta nake a matsayin mace ba ko wani mai tar sai na auri bace, amma na ji hadisin Annabi da yake cewa dukkan wata dangantaka za ta yanke a ranar tashin kiyama sai dangantaka ta ce ba za ta yanke ba. Yace to sai so in aure ta dan tunda ita ƴar Fatima ce, Fatima ƴar Annabi, in yi aure a gidan da dangantakar ba za ta yanke ba. Bayan na yi aure a gidajen da dangantakar za ta yanke, فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون. ما بلين أورو أجينا لكي نتكى بان تهيك نندو أنا قاني فكيه عمر بن الخطاب. أتكشري آذ البيت سنة ببن مزي أصلي نبكوي لكتكين أصول أهل السنة والجماعة شيني واتو من أصول أهل السنة والجماعة أن كل بدعة في الدين ضلالة وليس هناك في الدين بدعة حسنة أو مستحسنة. وانا شيشيك ان دو اهل السنة سيئي اتفاقيا كانت دكا متبدا اتكين الديني بطت بابو تبدا اتكيوا بابو تبدا امي داما داما سيوا ويدن سنة داما داما اجي ايتا سيدي اقول بدا امي رنغو من حدري وتبدا التفيد حدري اما دكا سيئي تاريا اتكين سنة حدري انا قول ان اتكين كل بدعة في الدين دكا بدا امي a cikin addini, wato banda bid'a a cikin rayuwa. Bid'a a cikin harkokin rayuwa shine wannan ginin da masallaci, shine wannan bankar, shine wannan mic din da muke amfani da shi, shine waɗannan speakers da suke kan masallaci, sune amplifiers, sune kyamarar nan da ake dauka, sune tabar koda din. Wannan bid'a ce cikin rayuwa, ba cikin addini ba. Ba mai tabar koda din da zai ce tashin ta fita wancan lada da yawa. ba wani wanda zai ce tunda shi jib yake hawa shi motar ya fi mu samun lada tunda kudin jib da tsada sama da mu da muke haya Toyota irin da fa ba wani wannan bid'ar rayuwa ce ba ta addini ba a hana kowa ba la yata'allaqu biha thawabun wala ajrun wannan sai dai a tambaye ka ta wace hanya ka samu ta hanyar halal ko ta hanyar mai haramu amma babu qadin lada ko fifikon lada a ciki ina ba dan fahimta masallacin da yake da lasfika da wanda ba da lasfika ba wani qadin lada ko rabancin ko karancin lada a ciki sila ce wannan amma idan mutum yace zai zikiri zai salati zai karatu alqur'ani zai wani azumi zai wata ibada zai bikin maulidi to na ce ina bid'a ke na cikin addini ina hujjarka ya kawo hujja don a karba in ya kasa kawo hujja kuma a mayar masa da kayanta a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar don kun san ko wadansu malamai da suke halakar da mutane sai su ce ai ko ahlus sunna jahilai ne jirgin sama ba bid'a bane makarfan ba bid'a bane mota ba bid'a bane.